احمده واستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احييكم بكتاب الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم الحميد شهر قدوه شوال لقراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكه الى مدينه شكرا 1436 wanda ya daidai da 30 da watan Julai shekara ta 2015 miladiya. Za mu ci gaba da wannan daura ilmiya a cikin wannan littafi na albarka wato al-manzumatul baytuniyya. Idan ba manta ba, jiya mun tattauna a kan da hadithul hasan, inda mun kai bayanin maratibu hadithul sahih, ma'ana martabobin hadithi ingantacce, da kuma wuraren da idan mutum na neman hadithi ingantacce zai je ya nema. Sannan mun kai bayani akan mutum na farko wanda ya fara hada hadithai ingantattu a cikin littafi guda, wato shine Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, inda mun kai bayani jami'an da ya sa Imam al-Bukhari ya rubuta wannan littafi nasa, sannan da suna da ya sama wannan littafi wanda mafi yawan mutane ba su san wannan suna ba, sannan da hadisan da Imam al-Bukhari ya rubuta wannan littafi, da kuma daga ina ya kirato waɗannan hadisai. Sannan bayan mun kare mun ka tattauna akan almajirinsa Imam Muslim, wanda shi ne na biyu wanda ya rubuta littafi wajen kushe hadisai ingantattu, wanda mun kai bayanai akan cewa sahihul Bukhari asah min sahihul Muslim, mun ka bada misalai. Sannan bayan haka mun kai bayanai akan cewa akwai malaman da sun kai huri ko sun rubuta littattafai su kawo hadisai ingantattu kawai, amma Allah subhanahu wataala bai cika musu jurinsu, saboda haka sun rubuta littattafai amma da malamai sun ka bi waɗannan littattafai nasu sun ka samu cewa akwai hadisai da ba su inganta ba, kamar Muhammad bin Ishaq bin Huzaima da almajirinsa Abu Hatim al-Busti ibn Hibban, sun yi ƙoƙari ko su bi hanyar da Bukhari da Muslim sun ka bi, to amma Allah subhanahu wataala bai cika musu jurinsu. Da kuma na ƙarshen su Abu Abdullah al-Hakim a cikin littafinsa al-Mustadrak al-Sahihain, ko shi ya yi ƙoƙari ya kawo hadisai ingantattu waɗanda Imam al-Bukhari da Muslim ba su ambata ba, shi ya sa samu littafinsa al-Mustadrak. To amma cikin littafinsa an samu hadisai masu rauni ƙwarai da gaske, har ma an samu hadisai waɗanda sun kasance na ƙarya. Bayan wannan muka tattauna akan maganar da mutane ke cewa ihafu sitta, muka ce wannan kuskure ne, saboda Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ba su dauki alƙawarin cewa duk hadisan da za su kawo a cikin littafansu ingantattu ba ne, saboda haka cewa ihafu sitta kuskure ne, sai dai a ce kutubu sitta. Amma in kace sahihai wannan ba ka yi kuskure ba. Sannan mun kai bayani akan cewa abinda Bukhari da Muslim ke nufi, ko kuma hadisan da Bukhari da Muslim ke nufi a cikin littafin su ingantattu, sune waɗanda suka ambata da isnadi, wannan waɗanda suka ambata a cikin usul waɗanda suka ambata da isnadi. Saboda za ka samu a cikin sahihul Bukhari akwai hadisan da ya kawo mu'allaqa da kuma marasi da kuma aqwal tabi'i ahyana da aqwal sahaba. To waɗannan ba su bisa sharadin Imam al-Bukhari na cewa waɗannan dole su kasance ingantattu, shi yasa cikin mu'allaqat za a samu ingantattu, za a samu hasan, kuma za a samu dahi. Haka a cikin sahihul Muslim hadisan da kawo cikin mutaba'ati wa shawahid, waɗannan ba su bisa sharadin Imam al-Muslim na cewa duk hadisin da kawo ingantattu ne kamar da muka yi bayani. To bayan haka ne mun tattauna akan hadisul hasan, inda mun ka ce sharuɗan da a cikin hadisi ingantacce su ne nafsuha a cikin hadisul hasan, sai dai bambanci kawai wurin sharaɗi guda shi ne wurin abbab, inda mun ka yi bayani ruwat ɗin da sun ka ruwaito hadisul sahih ta mubab, amma ruwat ɗin da sun ka ruwaito hadisul hasan hadisul bab. Kuma mun ka kawo hadisi na sai ba bin sa'id na kullubi daga Ja'far bin Sulaiman hadisin inna abwab al-janna tahti jibal al-suyut, wanda mun kai bayani akan cewa wannan hadisin hasan ne saboda Ja'far bin Sulaiman ya tsawaita shi. Sannan mun kai bayani akan maratibus sahih kamar yadda ne ambata. To yau insha Allah ta'ala kuma ina ganin mun tattauna akan sahihul lizati sahihul lizati ni asan lizati ni hasan lizati, ina ganin nan mun kasa. To yau za mu shiga insha Allah a cikin hadithul da'if, hadith da'if. Malan rahimahullah yace wa kullu ma an rutuba fi kutub al-usul وهو الضعيف وهو الثامن كفر. مالك رحمه الله يكتب بعد كوا وكل ما أورد في الكتب جوك حديث بيكتب في حسد المرتبة حديث الحسن كسر ما أنا يكتب في كتا دق مرتبة حديث الحسن وهو الضعيف. فوالنا شيء كتير حديث الضعيف وهو أكثر من كثير في حديث الدعيف شنا دنو أكا ما فيهوا فانو إبدا بنينا دنو أكا ما فيهوا جان ساتك لسبيت ما لا يكي وكل ما أن رتبة الحسن قصير وكل ما أن رتبة الحسن قصير ذك وني حديث وني كثن في مرتبة ستاين أسع دقى حديث الحسن وهو الضعيف. فوانا حديث في أتكرى حديث ضعيف وهو أقسام كثير وما في حديث الضعيف نوعك ستنا دعيوة قريبة ياك تكشي كشي ما سيوى معنى نوعك حديث الضعيف ستنا دعيوة قريبة. تعريف الحديث الضعيف وماذا ما لم يكن كفقمتا هو الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط حديث الحسن. شنو حديث ده رفع شرط ايه قوت يد ايه لجا تكن شرط حديث الحسن دواني حديث وان ده رفع شرط ايه قوت يد ايه لجا تكن شرط حديث الحسن دواني شاكا كرا حديث الدعيف. دعما حديث الدعيف باقو دابن انا ده نقو اوكا ما سبين بيهوا شنو ده نقو اوكا ما سبين بيهوا. كما اذا منك ثاني شروط حديث الحسن هنا اتصال الصلاه عداله الرواد حقيقه الضبط عدم السجود وعدم الا والنقل شروط حديث الحسن. فاذا انكرت الشرط الداعي اكثر حديث وقدنا الشروط الداعيه لنا حديث الحسن قول يد الداعي فذو حديث يرث الشرط الداعي وقدنا الشروط الداعيه قول يد الداعي وانا حديث في اكثر حديث الضعيف هو الذي فقد شرطا او اكثر من شروط حديث حسن. شنو حديث ده يرفع شرط ايه كل في ده ضيا ده تكون شروط حديث حسن. misalin hadithin Hassan gabanin mutafi da fitaswarsa na hadithin da'i shine hadithin da imamu Tirmidhi rahimahullah ya ruwaito inda yake cewa haddathana Sufyan bin Waqi' قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابي بكر بن ابي مريم القفالي عن زمرة بن حبيب عن شداد بن عوف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الكيس ما من دان نفسه وعمل بما بعد الموت ازواق الشهاده وانا حديثي wanda Imam Muslim ya ruwaito daga Sufyan bin Waqi' shi kuma Sufyan ya ruwaito daga Isa bin Yunus bin Abi Ishaq as-Sadidi Sufyan bin Waqi' dane da Waqi' bin Jarrah dane da Waqi' bin Jarrah sannan shi kuma ya ruwaito daga Abi Bakar bin Abi Mai al-Bustani shi kuma daga Damra bin Ubay shi kuma da Shaddad bin Auf radiyallahu anhu shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-kayyitu man dana nafsa ma'ana mutum ne wayo shine wanda yayi kokari ya rika wa kai ne hisabi yana ayyuka na kwarai yayi aiki saboda abin da zai same shi bayan mutuwa a zuwa karshen hadisi to wannan hadisin hadisi ne mashhur ya shahara mutane da dama su wannan hadisi Imam Tirmidhi da ruwaito wannan hadisi ya ce hadisi amma hakikanin gaskiya hadisi ne da'ifi duk da cewa Imam Tirmidhi ya hassana shi amma hadisi ne da'ifi saboda hadisi yana da illoli guda biyu illa ta farko ita ce Sufyan bin Waqi' Sufyan bin Waqi' asali ne tsazuka ne amma ya samu matsala da ya samu shine ittuliya bin Waqi' an jarabe shi da masu rubutu ko san malamai suna da dalibai waɗanda kai musu rubutu to shi ya kasance hijinsa daftar kitaba gare shi to ya kasance al-warraqin masu masa rubutu suna sanya wasu hadisai a cikin littafinsa kuma baya iya mayyazewa ya gane hadisinsa da hadisin da aka tusa a cikin littafinsa akan haka sai malamai sun karɓi dukkan hadisinsa saboda haka sai sa malamai sun ka rajakta ɗin hadisi ba saboda zai iya mayyazewa tsakanin hadisi ne da hadisin da an ka sa masa cikin littafinsa wanda ba na shi ba saboda bai da ƙarfin hujja sannan babban illa a cikin wannan isnadi shine Abu Bakar bin Abi Maryam al-Bustani sunansa Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam al-Bustani Abu Bakar bin Abi Maryam al-Bustani da'i wasu malamai na kamar irin Ibn Hibban sun ce masurukul hadisi saboda ni saboda shi Abu Bakar bin Abi Maryam al-Bustani kamar yadda Abu Fatima radi ya ambata cewa barayi sun shiga gidansa sun ka sace masa kaya to da barayi sun shiga gidansa sun ka sace masa kaya sai hankalinsa ya canza ma'ana kun san wani in musiba ta same shi zai rufe to da barayi sun shiga sun ka sace masa kaya sai dai ya rufe to daga nan sai ya samu matsala saboda haka bai iya kiyaye hadisan da ya kaba mutane saboda ya samu taɓin hankali saboda abubuwan da ya rasa wasu ɓarayi sun shiga sun ka sace masa kaya to akan haka sai malamai sun kai rajistar ɗin hadisi ina fatan fahimta shi yasa malamai da dama sun ja ita san da wannan hadisi duk da cewa Tirmidhi ya hassana shi amma hadisi ne da'ifi in ka jiba ta zama Abu Bakar bin Abi Maryam kamar irin su Imam Al-Bukhari sun ce munkarul hadith irin su Abu Zur'at al-Razi sun ce da'if munkar irin su Abu Hatim al-Razi sun ce masrukul hadith da daru kutubi da Ibn Hibban da yana fata Yahya bin Ma'in ya ce laifin shay saboda haka wannan hadith da'if ne mai rauni to ne shine kun ga an rasa sharadi daya daga cikin sharuɗan hadithul hasan ne an ka rasa wuri abbab duka rawin ga guda biyu Sufyan bin Waqi' da Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam al-Bustani suna da matsala wurin hafda to akan haka sai malamai sun ka hukunci akan raunin wannan hadisi to wannan shine misalin hadisin da'i kamar yadda ni ba da misali an rasa sharadi daya daga cikin sharuɗa hadisi ibn Hasan shine hafifu afdal. Haka wani hadisi an karasa sharuɗa daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyar na hadisi ibn Hasan zai zama dalili. To malam da yake wa huwa aksamun kafir, shi hadisi da'if yana da nau'uka masu yawa. Haka ne kamar yadda malam ya faɗa, hadisi da'if anwa hadisi da ita suna da yawa kwarai da gaske. Wasu malam zai ambace shi cikin littafi, wasu kuma malam ba ambace su ba. To a taƙaice a gurguje duk hadisi wanda zai zama da ɗin zai kasance ƙarƙashin abubuwa guda hudu. Ina fata an fahimta. A taƙaice duk wani hadisi na duniya wanda aka ce mai rauni ne zai kasance ƙarƙashin abubuwa guda hudu, ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu. Ma'ana abubuwa guda hudu su ke sa hadisi zama da ɗin. Kowane da hadisi, kowane irin hadisi mai rauni to zai kasance ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu. Na farko littafin sanad littafin tughrawi min illa li shuhud, waɗannan su ne. Duk wani hadisi da ka ji an ce duniyar nan da ɗin ne to zai kasance ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu. Littafin sanad ya kame littafin sanad, ma'ana a rasa wasu ruwat a cikin isnadi, ma'ana shi ne shi ne adamul ittisal. Kusa mun ce cikin shurutul hadis ingantacce ko haka shi ne ittisalus sanad. To idan ka ce mustaqsit fil isnad, ma'ana wato adamul ittisal, isnadi ya kasance bai haɗu ba, a rasa wasu waɗan a cikin isnadi, a rasa wasu ruwat a cikin isnadi. To idan an ka rasa ruwat a cikin isnadi to wannan na sanya hadisi zama da ɗin. To shi mustaqsit fil sanad ma'ana faɗuwa nisin in wasu ruwat daga cikin sanad ya tafi kashi biyu. Akwai saktu zahir, akwai saktu khafi, ma'ana akwai nisin inda ya kasance kowa ya diba da isnadi zai gane shi, zai ga cewa lallai ga gaf nan tsakanin wanda rawi zuwa wanda rawi. Duk wanda ya diba bayyane yake, saktu zahir ma'ana nisin inda ya kasance bayyane, gaf inda ya kasance bayyane. Da kajibi isnadi za ka san cewa lallai tsakanin wangarawi akwai gaf. Sannan akwai saktu hafi, gaf inda ya kasance ɓoye yake, ba kowa ka iya ganin sa ba illa malaman waɗanda sun kai zurfi a cikin ilimin hadisi. To shi saktu zahir ma'ana gaf inda an bayyane kowa na ganin sa, ƙarƙashin sa akwai nau'ukan hadisi da'if guda hudu. Ƙarƙashin sa akwai guda hudu, akwai hadisi mu'allaq, mu'allaq, akwai mursal, akwai mu'dal, akwai munqati. Waɗannan su ne a ƙarƙashin saktu zahir ma'ana gaf ɗin da ya kasance bayyane. Ƙarƙashinsa akwai nau'ukan hadisi guda hudu, hadisin mu'allaq, hadisin mursal, hadisin mu'dal, hadisin munqati. Malam zai ambace su in muna tafiya insha Allah cikin littafi. To waɗannan su ne nau'ukan guda hudu ƙarƙashin saktu zahir. Sannan saktu khafi akwai nau'ukan hadisi guda biyu, akwai nau'ukan hadisi da ita guda biyu, akwai hadisin mudallas, akwai mursalul khafi. Mursalul khafi, hadisin mudallas, mursalul khafi, shi kuma hadisin mudallas ya kasu kashi takwas. Ba ta kada a ɗan samu kofi ya kasu kashi takwas. Akwai tajlisul isnad na farko kenan, akwai tajlisul shuyukh, akwai tajlisul taswiya, akwai tajlisul asaf, akwai tajlisul sukut, akwai tajlisul bilad, akwai tajlisul ada, akwai tajlisul haqqul ada. Waɗanda su ne guda takwas. Ƙarƙashin hadisul mujallad akwai nau'ukan hadisi da ita guda takwas. Akwai tajlisul isnad, zammai ne tajlisul isnad, tajlisul shuyukh, tajlisul taswiya, tajlisul asaf, tajlisul sukut, tajlisul bilad, ko wasu malamai na kuma tajlisul buldan, ko kace tajlisul bilad ko tajlisul buldan. Sannan tajlisul siyagul adab, siyagul ada, sannan na ƙarshe tadlisul haqqul ada, haqqul ada, tadlisul haqqul ada. To waɗannan su ne, waɗannan su ne tadlis, ƙarƙashin tadlis. To idan mun ka diba a taƙaice, mun ka ce a gurguje, mun ka ce hadisi da iti zai kasance ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda huɗu: li saqtil isnad, li sanifir rawi, min illa li shuhud. Mun ka ce saqtil isnad ya kasu kashi, ya kasu kashi biyu, akwai akwai saqtu zahir da saqtu khafi. Ƙarƙashin saqtu zahir muna da nau'uka guda huɗu, ko sannan ƙarƙashin saqtu khafi muna da nau'uka guda tara, tara ke da idan ka hada da na tajlis. Akwai mursalul khafi da mudallal, to kaga tun da shi tajlis ya kasu kashi takwas, sai ka ƙara da mursalul khafi, nawa kenan? Tara. Tara ga huɗu nawa kenan? Eh, sha uku. To waɗannan su ne nau'ukan hadis da yi ƙarƙashin saqtu, saqtu fil isnad guda goma sha uku. To sai mu dawo cikin abu na biyu, shi ne misali tirawi, suka ga rawi. Hadisi na zama da i idan an ka soki shakhsiyar rawi, shakhsiyar da hausa da hausa, shakhsiyar kamar personality ɗin rawi da hausa. To fa sai ya mana akwai wani lokacin kalmomi ne ɗan, amma ba da faru kuke taimaka insha Allah. Shakhsiyar ɗin rawi, suka zuwa ga shakhsiyar ɗin rawi. To suka da shakhsiyar rawi ta kasu kashi biyu, misali to rawi ya kasu kashi biyu, akwai min jihati al-adala wa min jihati al-dhabt. Ma'ana a soki rawi ta hanyar kasancewa sa'adili, a soke shi ta hanyar kasancewa sa'adili shi ne kashi na farko, sannan a soki rawi ta hanyar hadasa, ta hanyar hadasa shi ne min jihati al-adala a sa'anin tirawi, min jihati al-adala wa sa'anin tirawi min jihati al-dhabt. Ina fata an fahimci wannan. To ƙarƙashin min jihatul adala muna da nau'uka kamar haka na hadisi da'i. Muna da hadisin mawdu, hadisin mawdu, hadisin ƙarya kenan. Sannan muna da hadisin matruk, hadisin matruk, muna da hadisin matruk. Sannan muna da hadisin mubham, hadisin mubham. Ƙarƙashi ko mubham, ƙarƙashi ya kasu kashi biyu, akwai majhulul ayn da kuma majhul alhal, wanda idan haja ka kira mastur, wanda idan haja ka kira mastur, ma'ana majhul alhal mastur inda idan haja, amma sauran malamai suna kira ne majhulul hal. To ƙarƙashin min jihatil adala muka ce akwai nau'uka kamar haka: na farko mawdu, hadith mawdu, na biyu hadith matruk, na uku hadithul mubham, wanda mun kasa shi kashi biyu, ka ga koma hudu ke nan, ko majhulul ayn da majhulul hal hudu ke nan. Sannan hadithul fasiq nawa ke nan? Biyar. Sannan hadithul muhtadath nawa ke nan? Shidda. To waɗannan su ne anwa hadithul da'if ƙarƙashi lissani tawrawi min jihati adala, min jihati adala su ne guda nawa? Guda shidda. Na farko mawdu, na biyu hadithu matruk, wanda wasu malamai na kira ne hadithu muttahamu bil kadhib, dan ka ga wani ranci muttahamu bil kadhib ana ne matruk. Ina fata an fahimta. Ko kuma wasu malamai na kira ne hadithu matruk shi matruk, ko kuma wasu malamai na kira ne hadithu wahid, duk ma'ana guda ce. Ita ga an ce hadithu wahid ana ne hadithu matruk, ko hadithu matruk ana ne hadithu matruk, ko muttahamu bil kadhib. Ina fata an fahimci wannan. To hadithul mawdu na farko kenan, sannan hadith matruk, sannan hadithul mubham mun kasa shi kashi biyu: majhulul ayn da majhulul hal, sannan hadithul fasiq, sannan hadithul mubtada'. Hadithi anwa guda shidda kenan, guda shidda kenan, shidda kenan ƙarƙashi littani tawrawi min jihati adala. Ina fata an fahimci wannan. To sai misali tawrawi min jihati dhabt, shi kuma akwai anwa kamar haka. Ƙarƙashi ne akwai hadith makallu hadith makallu makallu sannan akwai hadith muqtari muqtari akwai hadith muqtari sannan akwai hadith muqtali hadith muqtali sannan akwai hadith mudraj hadith mudraj hadith mudraj sannan akwai hadith munkar hadith munkar nawa kenan biyar ko hadith munkar sannan akwai mazid fi muttasilin asani hadith mazid fi muttasilin asani nawa kenan shidda sannan akwai hadith muharrar hadith muharrar nawa kenan bakwai bakwai kenan ko sannan akwai hadith musahhaf hadith musahhaf to shi hadith musahhaf na takwas kenan ya kasu zuwa kashi kamar haka akwai tashiful isnad tashiful matan sannan akwai tashiful isnad tashiful matan tashiful sam tashiful basar tashif fi lafz al hadith wa tashif fi ma'na al hadith nawa kenan tashiful isnad tashiful matan sannan tashiful sam tashif basar تصحيح في لفظ الحديث تصحيح في معنى الحديث شدة كنا كم منا دا بقوي كشدة نو كنا شاوكو كنا من جهة العدالة منا دا نوا منا دا شدة كو شدة تو شاوكو كشدة نو كنا شا كلا ونن لتعني سوراوي كتشينو منا دا نوكا بدا غوما شا كلا تلي إلا shine anna uku ko lil'illa shi kuma lil'illa ya kasu kashi biyu kawai al-mu'allal fi sanad wal mu'allal fi matan sannan haka lishuhud ko shi ya kasu kashi biyu ash-shuhud fi matan wa ash-shuhud fi sanad kun ga hudu kenan ko wajen mu'allal biyu wajen shuhud biyu hudu kenan min lisani firawina da shatara sha tara ga hudu nawa kenan eh ishirin da uku sannan lissafi fil isnad muna da nawa sha uku ko to sha uku ga ishirin da uku nawa kenan eh talatin da shida to waɗannan su ne a taƙaice alwa hadith da ishirta mala yake na wahuwa aksamu kafir suna da nau'uka da dama kuma da nau'uka da dama shi hadisi bai to wasu cikin waɗanda abubuwa da mun ka ambata malam bai ambace shi wasu kuma malam ba zai ambace shi ba saboda wannan kawai matani ne sagir ƙaramin matani ne wanda aham ma'ana mafi muhimmancin anwa ulumul hadis bai ambata ba duka ba sauran waɗanda ya ambata za ka same shi cikin sauran littattafai na ulumul hadis saboda haka waɗanda malam ya ambata a nan insha Allah su za mu rakkaza mu yi bayani a kan su za mu rakkaza mu yi bayani a kan sannan menene hukuncin mutum ya ruwaito hadisi dai shin ya halatta in ruwaito na fa hadisi da in shi ne kuma in ruwaito shi an gane tambaya na malami ya da sharadin mutum ya bayyana rauninsa na ko wafaka ma malami ne ko akwai wani ra'ayi ba malami kana da wani ra'ayi malam mubarak kana da wani ra'ayi okay kamar da malami yake kawai adin zai idafa shi ne ai ban ga malam Faharu malam Faharu ka koye da kana zamanin ina ganin ka kana da wani rai na'am ko baki ko an da kai okay so a dena zai idafa duka bayanin da malami yi sai ya haka ne sai dai kawai wasu malamai kamar irin Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Zur'a Taurazi kuna ganin hadith da'if ba dole bane sai ka bayyana idan ka ambaci isnadi idan ka ambaci isnadi shi yasa suka ruwaito hadith zaka samu hadith magabata za su ruwaito hadithi a cikin littafin su da'if kuma su shi ba su cha komai saboda ni saboda sun baka isnadi abin da zama wajibi da kai ka kai ka jinkita kai ka kai ka jinkita wannan shine mafi ra'ayi daga ra'ayin magabata mura'ayi daga cikin ra'ayin magabata wanda ko hafizin daga ladi shi na ji sauran ra'ayi ma'ana idan ka kawo hadisi da ita ka ambaci isnadi ne to shi kenan ka ci da zimma da abisa wuyanka ka ci da zimma da abisa wuyanka saboda haka mafi wasu malamai sun tafi akan cewa ya halatta ka ruwaito hadisi da ita ba tare da ka bayyana raunin sa ba idan ya kasance ka ruwaito shi da isnadi ka ambaci isnadi amma hadisin mawdu hadisin mawdu mafiya malamai sun tafi akan cewa idan ka ruwaito shi idan ka ruwaito shi ko ka ruwaito shi da isnadin sa dole sai ka bayyana sai ka bayyana cewa hadisi ne mawdu ka bayyana da illa sai saboda tsananin shirin haka wasu malamai sun tafi da wannan shi ne game da hukunci a takaice game da ruwayar hadisin da game da aiki da hadisin da'i shi ya halatta mutum ya yi aiki da fiqhin din da aka yi istinbat daga hadisin da'i ma'ana ka yi aiki da hadisin da'i wurin ibada ya halatta mun fahimci tambayar sai na farko hukuncin ruwaya na hukuncin aiki shi ya halatta mutum ya yi aiki da hadisi da rauni a cikin ibada ma'ana istinbat hukum ko ahkam daga hadisin da'if waɗanda kamar wani malamin istinbat ya gina masail da yawa na tuskus dan akan hadisin da'if shin wannan ya halatta ka yi aiki da waɗannan masail wanda aka istinbat da su wannan hadisi ko ban ci tambayar na malam okay Buhari ina yin baka 90/100 amma akwai 10% da kuka ce mata na'am ya zama da bayani hakan ne amma abin da ya rage shi ne dukkanin malamai baki ɗaya babu saɓani tsakanin su ba za a yi aiki da hadisi da yi a cikin aƙida ba shi wannan aƙida ƙaulin wahidi wala malik wala abu hanifa kowa ya tafi idan ya kasance masa'il ne na aqidiyya masa'il aqidiyya ba za a yi aiki da hadisi da isi ba haka kuma sun tafi akan cewa idan masa'il ne na halal wal haram a ce wanda ya maka halatar da abin da Allah ya haranta saboda halatar suwa da harantar suwa aikin Allah subhanahu ta'ala ne da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallama to saboda haka wani ba a sa ra'ayi cikin a ce wanga halal ne ko wanga haram sai abin da nasi ya zo aka ina fata an fahimci wannan saboda haka malamai sun tafi akan cewa hadisin da idan da tabbata daga manzon Allah ba to ba za a aiki da shi a wurin aqaid ba da kuma wajen masail halal wal haram ina fata an fahimci wannan to inda an kai sabani abin da malamai an fata wajen fada'ilul a'mal fada'il a'mal to nan na malamai sun kai sabani kamar da malamai an fata malaman muhaddisun a immatul hadith makiyon sun tafi akan cewa ba za a yi aiki da hadisin da ibra a cikin fada'ilul a'mal amma wasu malamai kamar irin su imamu na malik da imamu shafi'i da abu hanifa da imamu ahmad bin hanbal koshi imamu ne a cikin hadisi da sauransu sun tafi akan cewa za a yi aiki da hadisin da ibra a cikin fada'ilul a'mal amma tare da sharuɗa ba haka dai sun tafi tare da da abinda wasu mutane ba suka jingina ƙaulin da imamu zuwa ga imamu maliki ba tare da sun ambata sharuɗan da imamu maliki ya saba sharaɗi na farko ya kasance wannan hadisin kamar da malamin ya ambata rauninsa bai da tsanani idan da isin jiddan ne to ba za a yi aiki da shi a cikin fada'ilul a'mal ba na biyu wanda zai yi aiki da shi kada ya yi itiqadin cewa wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan na uku sharadi na uku abinda wannan hadisin da ita ya zo da shi na cikin fada'ilul a'mal ya kasance kina da wani dalili daban can waje a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ingantacciya, kamar misali salatul duha. Misali kunga hadisi sun zo akan ta ingantacci, sai a samu wani hadisi da'if wanda yake misali ga wata addu'a da za ka karawa a cikin tarbiya ta karfi a cikin salatul duha. Ina fata an fahimci wannan. To kunga wannan yana da asali, saboda salatul duha tana da asali a cikin sunna ingantacciya. Amma idan wata ibada ce wannan hadisin da'if ya zo mustaqilla wanda ba ta da wani asali a cikin Qur'ani ko sunna, to wannan ba za a yi aiki da shi da aure Imam Malik. Ina fata an fahimta. Sannan kuma kada ka kiri mutane zuwa ga wannan adin da wannan hadisin da'if ya yi nuni a kasa, wannan shi ne sharuɗa. Kaga sharuɗin na da wahala, ba mu ma ka fice ba kanka ka aje shi. Ina fata an fahimci wannan. To wannan shi ne dangane da aiki da hadisin zan mai mai shi a ƙa'i da masa'il al-halal wal-haram babu saɓani wurin malamai. Ina fata an fahimci wannan. Wurin fada'il a'mal malamai sun kai saɓani, wurin fada'il a'mal malamai sun kai saɓani, kamar irin su Imam al-Bukhari da Muslim da sauransu suna ganin cewa har cikin fada'il a'mal bai halatta a yi aiki da hadisin da'if. Amma imamuna Malik da Muhammad bin Idris al-Shafi'i da Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal suna ganin cewa za a aiki da hadisi da'if a cikin fada'il a'mal, walakin da waɗannan sharuɗa da muka ambata. Ina fatar an fahimci wannan. To a taƙaice kenan game da abin da shafi hadisi da'if. Wannan kamar shimfiɗa ɗaya a cikin hadisi da'if, kamar da muka yi bayani yana da nau'uka da dama, kamar da malaka wa huwa aqsaman kasur, yana da nau'uka masu ɗinbin yawa ɗan da ma'ambaci wasu daga cikinsu wajen kusan 36. To wasu malam bai ambata, waɗanda malam ya ambata insha Allahu za mu bayani a kansu, waɗanda malam bai ambata ba insha Allah bayan ɗaura malam Faruku zai ci gaba da su insha Allah waɗannan anwa ya muku bayani ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah. To sai mu ci gaba. Sai malam ya ce wa ma udifa lin nabiyyin marfu wa ma litabi'in huwa maqtu. Malam ya ce wa ma udifa lin nabiyyin, duk wani abu wanda an ka jingina aka jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, an ka jingina shi zuwa ga shahsiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, al-marfu, to wanda shi aka kira hadith al-marfu, hadith marfu, wa ma li tabi'in huwa al-marfu, abinda an ka jingina da tabi'i shi aka kira hadith al-marfu, hadith al-maqtu. Ina fata an fahimci wannan. Wa ma udifa lin nabiyyin marfu wa ma li tabi'in huwa al-maqtu. Wa ma udifa lin nabiyyin marfu, ma'ana abinda aka jingina ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-maqtu, shi aka kira hadith al-maqtu. Wa ma li tabi'in fa huwa al-maqtu, abinda aka jingina da tabi'i shi ne maqtu. To nan cikin baitutuka guda biyu malam ya ambata muna wasu anwa guda biyu da cikin anwa ulumul hadith. Na farko al-marfu, na biyu al-maqtu. Kuma malam kamar yadda ya saba idan ya ce wa zimina aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda, kaga ya kawo kuma ya bada ta'arifi. Ina fata an fahimta. Ya ambaci hadithin marfu tare da ta'arifinsa, ya amince hadisin maqtu tare da ta'arifinsa. To yanzu za mu fara tattaunawa akan hadith al-maqtu, hadith al-maqtu. Sannan mun kare insha Allah mu shiga cikin hadith al-maqtu. Hadith al-maqtu, hadith al-maqtu kamar da malamai sun arfa shi, shi ne ma udifa ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min qawli aw fi'li aw taqrili aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya. To wannan shine hadith marfu, abinda aka jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min qawli, na zance, aw fi'li ko na aiki, aw taqrir ko kuma taqrir. Ya kani da taqrir za mu bayani akan taqrir idan zo akai, aw sifatin khalqiyya ko kuma sifa ta jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, aw kulliya ko kuma dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine aka kira hadith al-marfu, hadith al-marfu. Sai da mun ka dubi wannan ta'arif ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'li aw taqrir aw sifatin khaliqiyya aw kulliya. Muna ya gane cewa hadith marfu yana da nau'uka guda nawa? Guda biyar. Shine marfu ko kuma guda hudu. Na hudu ya kasu kashi biyu. Muna da marfu al-qawli, marfu al-fi'li, marfu at-taqriri, sannan muna da marfu al-wasfi. Shi ko marfu al-wasfi yankasu ne ilal ismai, wasfi al-khalqiyya da wasfi al-khulqiyya. Ina fata an fahimci wannan. Saboda haka marfu al-qawli, marfu al-fi'li, marfu at-taqriri, marfu al-wasfi guda hudu kenan. Na biyar marfu al-wasfi ya kasu biyu, khalqiyya da khulqiyya. So ya ka nufi da marfu al-qawli. Marfu al-qawli shine duk wani zance da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ka jingina da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce Annabi ya ce. An ka ce Annabi ya ce. Idan an ce Annabi ya ce, to wannan qawli shi aka nufi da al-marfu al-qawli. Misali kamar da Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Sulaiman bin Harb قال حدثنا شعبة قال نعم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا بالله عز وجل ومن يكره ان يعود في الكفر كما بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. وانا حديثنا في كتاب الايمان في صحيح البخاري. كتاب الايمان في صحيح البخاري. وانا حديثي كان مرفوع قولي دندا البخاري حدثنا سليمان بن الحارث. سليمان بن الحارث مالني امام البخاري. Tsakaninta da Buhari shi ya rasu shekara ta 252, Buhari ya rasu shekara ta 256. Sannan Sulaiman bin Harb an haife shi shekara ta 144. Sulaiman bin Harb yake cewa haddathana Shu'ba, wa san wane ne Shu'ba? Shu'ba bin Hajjaj, wanda muka yi bayani a kai ne, ya rasu shekara ta 160. Shu'ba ya roto daga قتادة بن دعامة السدوسي. قتادة بن دعامة شابه تو شيكو ما يارو تدك أنس بن مالك هو ياسم وايري أنس بن مالك يارو في شكلة تا تسئن دبيو بعد الهجرة سنة تكين صحبينك أرشي دسن كرس صحبينك أرشي دسن كرس واني صحبي آخر الصحابة وانا كيني نكارشي دا رسوة مالا امام كاتنشي صحابي نكارشي وانا دا قريشي شي الصحابي نكارشي وانا يا رسو باب قريشي باب وانا صحابي دا رجع بحديا انا شكرا تبعي شكرا تكس اندى بيا رسو باب الهجرة انا شي الصحابي نكارشي وانا يا رسو افصلا اما انا مثل جنر باكي دي وانا اللاس نكارشي وانا يا رسو نعم ها لا لا في لا نعم شيخ علي نعم ابو سفيان عامر بن واسلا رضي الله عنه في ان قرش يا رسول شكرا تكاي 110 ها ابو سفيان كنيا سكنا عامر بن واسلا رضي الله عنه عامر بن واسلا رضي الله عنه ya rasu shekara ta 100 da goma ya rasu shekara ta 100 da goma wasu malami din kuma ya kare sallar isha'i kusan rasuwa ce da yan kwanaki kusa na suwa sai da yan kwanaki da ya juyo ya kace masa habansa duk wanda an rayu a nan yanzu to bayan shekara 100 zai mutu ma'ana shekara 100 ba za ta zuba face ya mutu da kun ga annabi ya rasu shekara ta 11 bayan hijira abu tufal ya rasu shekara ta 110 ko 111 kun ga shekara 100 ta cika kenan bayan hijira kaga magana annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata shi as-sahabi na karshe wanda ya rasu baya ne duk wanda ya kilani cewa ta ce kamar nan mai sun kace malamar ilimin da sun kace cewa bayan shekara ta 110 duk wani mutum wanda ya kilani sahabi na karya yake saboda dole ya rasu bayan shekara 100 da annabi ya fara in dai na rayu lokacin da annabi ya faɗi maganar nan kun ga annabi ya faɗi shekara 10 bayan hijira to yake shekara 100 da aka ce duk wanda an rayu a yanzu lokacin da yake magana to bayan shekara 100 dole ya mutu ko shi yasa malamai sun ce bayan shekara 110 duk wanda yake lani cewa sahabi ne ƙarya yake duk wanda yake lani cewa shi sahabi ne ƙarya yake saboda dole in yana rayu dole ya mutu a bayan shekara 110 ina fata an fahimci wannan to Anas bin Malik na tambayi da wani malam Faruku wannan hadisin ya haɗe ruman da hadda aljanna da annabi cewa ma min nafsin ma kaga ko aljanna suna da rai saboda haka wanda ka kula mai shi aljanna ka san ko ta aljanna makariya ta ne babu wanda yake ƙarya wasu masu iya so ya aljanna faɗa musu abu sai su ne ta makariya ta ne sosai saboda haka wasu na cewa ai sun zamani guda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarya ne yadda suna da rai lokacin da annabi faɗi wannan magana da annabi ya ce ma min nafsin mutu to bayan shekara 100 shi yasa ibn qayyim a cikin manarul munir yana wanga hadisi na cikin hadisan da ya kawo na cewa hijir baya da rai hijir baya da rai in a kaddara hijir na da rai lokacin da annabi ya faɗi wannan magana to bayan shekara 100 hijir ya mutu wadanda ka cewa hijir na nan da rai yana ta yawo ko ina kamar da ibn qayyim an faɗa cikin malamin munir ya ce wadannan kawai khurafa ne ta tsuri ya ce ta mutane na'am eh ana kana da hadi duk shekara yana haduwa da wa to duk wannan khurafa ne shi ta ibn qayyim yake yana ganin babu wanda ya mutane wannan wahin shi shedan kawai shi ya watsa wadannan mun shi jama'a in har ya tabbata yana da rai zuwa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har in ya tabbata to bayan shekara 100 da annabi ya tsammani na kuma ina fata an fahimci wannan da kuma ba fahimci wannan tambayi mai kyawu ne dan ana ruwa wasu wajen iya aljanna ai suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wadanda sun ka halaki gaza wasu gaddar muna ji kar wadanda kike ko suna cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya dawo da fa'idi yana karatu wa istarafna ilayka dakhulu min aljin sai ai suna cikin mutane kuma su doka su yarda da wannan abubuwa wadanda duk ƙarya ne saboda aljanniya makarici ne sosai makarici ne kwarai da gaske kun ga kun ji dai annabi ya tabbatar da makarici ne hadisi abu hurairah na cikin zakatul fitr kowa ya san hadisi sadaqata wa huwa kadhub ya ga mistaka cikin ayatu kursi da faɗa ma amma shi al'ada ta ƙarya wa huwa kadhub makarici ina fata an fahimci wannan to bari mu dawo cikin matsalar da take tsoni bazi na to wannan shine ana take kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shakalin da barko kauli salatun man kunna fihi wajada halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda sun kasance a cikin sa to ya samu zaki na imani shine na farko man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda ya kasance Allah da manzonsa ya ce sun fi soyuwa zuwa gare shi duk da abin da ba su ba to wanda ya kai haka yana da imani da kake idan ya kasance Allah da manzo ka haifa su duka ga kowa to wannan imani ka kai koyi ka samu zaki imani kuma son Allah da manzo ba kawo faɗi ne da baki ba shine ka bi dokokin Allah subhanahu wataala kuma ka bi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma don ka ka so kana ta kada ganga kana waka kana ta bege annabi haka wannan duk zai kara ka da komai ma shi an haƙiƙanin bege annabi ba haƙiƙanin to annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji shi abin da ya faɗa ka aikata abin da ya haneka ka nisanta shi gurbin ga iyawarka wannan shi ne haƙiƙanin so na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji dai kokarin Allah to wannan sannan kuma wama ahabba abdan la yuhibbu illa lillahi azza wa jalla da wanda ya so mutum baya bai so shi ba sai don Allah kawai ya so shi bai so shi don saboda yana dan minista ba ko yana dan shugaban kasa ko yana dan sarki ko kuma yana dan wani mai kuɗi a'a ya so shi ne kawai saboda Allah saboda Allah kawai ya so shi saboda ɗalibin ilimi ne ko shi kana gani ne masallaci ne na sallah ya sa annabi ta cikin hadisin muslim na abu hurairah wa rajulani tahabbatullah istama'a alai wa tafarraqa to kun ga wannan yana da kyau mutum ya jami kada ka so mutum saboda abin duniya kada ka so mutum saboda matsayi ne in za ka so mutum ka so shi don Allah in ya bi addinin Allah ka so shi don shi in ya rabu da addinin Allah ka tsamace shi don shi ba don ka kai wani ba misali ka nemi wani abu ya maka na ya ce bai da dama sai ka rike tsayawa da shi ko kuma misali ya saba ma ra'ayinka a san haka mai kiki kawai don mutum ya saba ma ra'ayin kasa ɗin karfe tsayawa da shi wannan kuma ka ga rashin adalci ke nan to don na saba ma ra'ayin kasa ɗin karfe tsayawa da shi to kai nisa ka saba ma ra'ayi ke nan liban da ra'ayi sai ina ka ra'ayi ke nan liban mutum yake ba banda ra'ayi ina ba da an fahimta wannan kuskure ne kuskure ne kawai don mutum ya saba ma ra'ayin kasa ɗin karfe tsayawa da shi kuma ra'ayi ba wai na addini ba kawai don shi yana son da za a yi sai ka ce a'a kai ga ta kan gani ya har dacewa a shi kawai ta su tsaya duniya a zamata ina fatan fahimtar ne to da kuskure sannan na gaba wa man yakrahu an ya'udha fil kufr kama ba'da id an qadha Allah min kama yakrahu an yulqa fil nar da wanda kuma yake kyama ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamo shi daga ciki kamar yadda yake kyama a tsince shi a jiwa ta to wannan kun ga hadin marfu'al qawli marfu'al qawli saboda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai nau'i na biyu kashin marfu' shine marfu'ul fi'l al marfu'al fi'l marfu'ul fi'l shine sahabi ya wato aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaza kaza misali hadithin imam al-bukhari da kitab as-salah inda ka cewa bab as-salati sabin wahid yadda cewa baya kawo hadisi na farko sai biyo da hadisi na biyu sai haddathana muhammad bin musanna qal haddathana yahya bin sa'id al-qattan qal haddathana hisham bin urwa qala haddathani abi waye baba sa urwa bin zubair an umar bin abi salma radiyallahu anhu annahu رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صوب واحد في بيت أم سلمة ألقى طرفيه على آتقيه وانا حديثي إلى كيف أهل البخاري في كتاب الصلاة بعد البخاري في باب الصلاة في صوب واحد بعد بيان يا هل سمكين يصلى عشكم تفع دايا sai kawo hadith daga malaminsa Muhammad bin Musanna al-Anabi shi kuma Muhammad bin Musanna ya rawaito daga malaminsa Yahya bin Sa'id al-Qassan ya rasu shekara ta 198 shekarar da Sufyanu bin Uyayna ya rasu shekara daya bayan rasuwar Sufyanu wa Qais bin Jarrah sannan Yahya bin Sa'id al-Qassan yake حدثنا هشام بن عروة يعني في شكرا تتعلي ايدا 40 جديات شكرا تحدثني اجلين وانينا بابا سا عروة بن زبارينا تسمين يتعلي عن هايتيشي وصمع لما سنش عن هايتيشي كرشان خلافة عمر رضي الله عنه وصمع لما سنش عن هايتيشي تركون خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ان زبار بن عوام زبير بن عوينة 10 مبشرين بالجنة أين ينفع عبد الله بن زبير وعلى مثل شيء فكان ينسى دعيان تشكرا زوما وصمع لم ينسى شكرا زوما شابيا فكان ينسى دعيان تشكرا زوما أقول كافر من الطوء فكان ينسى دعيان عبد الله بن Zubair, kun ga Abdullahi bin Zubair shi sahabi ne, amma kanyansa Urwa bin Zubair ba sahabi ba ne, saboda haka shi yasa mijin ta Aisha mafi yawa ya roto hadisai masu ɗimbin yawa wurin honor nasa Aisha a Siddiqa bintu Siddiq radiyallahu anha. To Urwa bin Zubair yana cewa an Umar bin Abi Salma, daga Umar bin Abi Salma, Umar bin Abi Salma sahabi ne rajid ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuka ga kan da rajid ko nan ba mutum hauka eh daure ne kuma ma kitana da da miji sai ya rasu sai wani ya aure ta tiji da yaro din nasa daure ne eh agula eh to da agula agula to shi Ummu Salma sunanta Umar bin Abi Salma, ko anta Abi Salma sunanta Abdullah bin Abdul Asad al-Mahdi al-Quraishi al-Mahdi shi am mutum na farko baban sa shi annabi farko wanda fara hijira daga Makka zuwa Madina, yana cikin duk ya kokan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya halace shi, sai Allah ya karbe da shi. Kuma bayan Ummu Salma ta cika idda, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, ita aure tana da tsawo, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. To cikin auren ko tun take ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Annabi ya zo ya aiko neman ta, kalina ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ila Annabi bin neman mace ta yi da cikin ɗinta, dai dai ita mace ce mai kishi, kuma da karmin kishi, sannan mace ce tana da ƴaƴa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kishi ne zai miki addu'a Allah ya kare miki, ƴaƴanki kuma ƴaƴa na ne, saboda haka sun ta ƴaƴanka sun tashi a cikin adan ga cikin baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. To shi wannan Umar bin Abi Salma Urwa bin Zubair ya rasu shekara ta 93, shi ko Umar bin Abi Salma ya rasu shekara ta 82, kuma tsakanin mutuwar su shekara 10 kawai, saboda ba tsirayya tsakanin su ba, ya kashi ne wanda ya samu darajar cewa ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma Urwa bin Zubair samu ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi Umar bin Abi Salma yake cewa annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi sadrin wahid, ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana salla a cikin tufa daya, tun dai ke Ummu Salma a cikin ɗakin mahaifiyarsa shi Umar, Ummu Salma, kad alqa sarfaini ala atikai, ya aza sarfai je fukka ko je fukka shi wannan tufa bisa kafadin sa hada, kuma ya daura zane ne guda haka yayi na haka to wannan shi ya nuna ya halatta mutum ya yi sallah da tufa daya ka daura zane ka ne, saboda haka kamar da wasu ka yawan tambaya shi ya halatta ka yi sallah da irin excision na haka, wannan singular ya halatta babu laifi a kai, ya halatta ka yi sallah da ajiyarka, amma dai ya kamata ka kasance inna Allah ta'ala jami'in da ya yi jama'a, ya kamata ka in za ka kuma sallaci ka tafi fajin musu, amma irin kamar cikin gida ka tashi cikin gari kana son kai ka hajji ila ko zagi, to ba dole ce ka hajji na biya da ka sa riga ne kawai ka san gidan cikin ka kai sallah, ina mata an fahimci yamma. To kun ga wannan yake annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ga annabi, kun ga shine marfu al ina fata an fahimta, don ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga aiki kenan, ina fata an gani. Sannan marfu at-taqdim, ya kalimi taqdim, wa huwa sukut an fi'il hadatha amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru akan wani aiki da an kai gaba gare shi, akan wani aiki da an kai gaba gare shi, yace komai akai ne ba, don sahabi ya wani aiki gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya yi shiru da ya ta'aliki ne yace komai, wannan shi aka lita kan saboda ni malamai sun kawo su cikin hadisin nan, saboda idan wannan aikin da mutum ya yi da halatta shar'an ba, da halatta shar'an ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi shiru, zai magana a kai, ko da a lokacin Annabi bai ta hukunci ba, nan take Jibril da ke kai sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan aikin bai halatta ba Annabi ya sani, sai idan Annabi ya yi shiru da ce kalaba aka wannan aiki, ya nuna kenan ya yi taqrir, ya tabbatar da wannan aiki, ina fata an fahimci wannan, shi aka nuna da taqrir. Misali kamar cikin kitabul asima a cikin sahihul Buhari hadisi ibn Abbas ne oh wannan to cikin hadisin da an ka kawo jama'a kira ne Abu Ali Abdan jama'a dan aka kawo shi bisa ma'ida annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun kace gaba da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi da ke mata kala da kuma da ke ba ko sa'idin hadisi ibn Abbas yace da ya kasance haramu da ba a ci shi a bisa ma'ida ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan shine da karimi a aikata wani aiki da ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kallo mu ce tsalaba to wannan shi ko shi ana kira ne marfu at-taqallum sai marfu al-wasfi shine marfu al-wasfi marfu al-wasfi shine kamar mun ka ce aka kashi biyu akwai min nahiya khalqiyya akwai min nahiya khalqiyya misali nahiya khalqiyya sahabbai sun yaito sifa annabi sallallahu alaihi wa sallam misali idan kana karatun kitab ash-shama'il ya imam at-tirmidhi zai ruwaito sahabbai za ka ma hadisin an zai ruwaito inda ka cewa wala ba sifa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce laysa bisawin ba'in wala bi qasir inda ka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ne tsawon can ba sannan kuma ba dan gungu bane a tsaka yake sannan ka cewa kuma ba sanin bane ya ce ba a dangane kuma ba karnushasshe bane saboda haka ramanni ok to ba ramanni bane saboda haka tsaka sannan suna hadda waito yadda siffar gemin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yadda siffar hanci ne yadda siffar hanci ne yadda siffar hauri ne yadda hauri ne sun ka jiyo yadda siffar wuciya annabi sallallahu alaihi wasallam take hadda yadda siffar idanu ne suke kuma yadda siffar kafadu ne suke da kirji ne kuma yadda siffar kafafun sa suke kuma yadda siffar ke tafiya ko sai annabi na tafiya haka kamar kadan garo kamar da hadisi ke kamar misali mutum na sama yana abu ya dangaro haka ruru haka to kuma haka na annabi sallallahu alaihi wasallam take tafiya kuma kana ji da shi ta dan kangaro haka kadan kana kangaro wa sai ka za ta ƙara ni sau to kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam take tafiya sallallahu alaihi wasallam to duk wannan sun ruwaye cikin kitab ash-shama'il in kai karanta kitab ash-shama'il na imamu tirmidhi za ka samu wannan saboda kan kai karanta shi za ka ga kamar ai maka hoto annabi sallallahu alaihi wasallam gaba gare ka kana kallo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko sannan wajen kulkiya kama a ruwaito sahabai su ruwaito su siffanta ahlak na annabi sallallahu alaihi wasallam kama hadisin anas ne tsawo na cikin bukhari da muslim ma masifu ibadan wala haliran al-yawm min katri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shakka ra'ihatu qatu atyabu min ra'ihati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala qad hadithu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashara sinin fa ma qala li قصوا قطين وما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا ولا لي شيء لن أفعله هل فعلت كذا وانا يعني انا ديبا الي اي ذكي يا النبي صلى الله عليه وسلم وانا نور النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بكير منك تقول انا تكتي بتبع تتي الهاليم تقول ديباج ديباج الهاليم يكوي ده الهاليم وانا كتوشي satin hannu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ni kenan annabi yana musafaha da kananan yara don Anas ko da annabi ya hijira mahaifiyarsa ummu sulaim ta dauko shi take ba annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da zan baka sai dai ka kana lokacin Anas da yake shekara 8 ba don ko da annabi ya rasu Anas yana da shekara 18 take gashi na yayi maka hijima yayi maka hijima sai ta Allah take na shekara 10 ina wa annabi sallallahu alaihi wasallam hijima amma da kai annabi sallallahu alaihi wasallam da taba cin ni ba sai uppin sai da taba ba da kai cikin shekara 10 da kai da taba cin uppin ba sai kuma da kai annabi sallallahu alaihi wasallam taba ni awa ba akan wani abu da na aikata ce Anas lissa ka aikata kaza ko abin da ya kamata a aikata ba aikata wace Anas lissa ba za ka aikata kaza kun ga sanin zuciya da tausayi to wannan a takaice kenan game da ahlak kuma in kana ka hadisin Aisha ka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bugun matarsa da hannu ba kamar duk irin waɗannan abubuwa da irin hadisan da balare mai kauye fitowa ya ci kwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka raba dukiya ka bani sai annabi ya ce yana mai murmushi duk waɗannan ahlakan duk waɗannan ahlakan ne wani ya ce ya ce tuna ban dukiyar babanka ba ke ka bani ne wani yana biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi annabi na tafiya hadisi na cikin Buhari annabi bai san da shi ba annabi ya daura rida wanda aka cin baki haka sai ya biya annabi ya shaƙi annabi har wannan abin ya yi ya kwanta bisa gauya ne yana ci annabi ya biya shi mashi ne da annabi ya jiyo abin da ya ɗauka ya zama shi umar na sai kai da mutu sai annabi ce ka dakata ka dakata mai haƙƙi shi na da iko ya magana a kan haƙƙi bayan annabi ya taho ya jiyo kwarai a ɓace ko da ya jiyo murmushi ya kawo kaga wannan ahlaki ne na sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Anas ke cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu nas cikin Buhari ina ba dan fahimta to wadanda duka hadisai ne na marfu'u wasfi da khalqiyya da khalqiyya sai mun sauri mu shiga cikin al maqtu' da amina min lokaci ya kuta al maqtu' da mala yake wa mali sabi in huwa al maqtu' abin da aka jingina da tabi'in shi ne maqtu' to abin da aka arifi maqtu' kamar da malamai suka ce huwa ma ujiba ila tabi'in aw man ba'dahu min qawlin aw fi'lin min qawlin aw fi'lin huwa ma ujiba ila tabi'in aw man dunahu ko man ba'dahu min qawlin aw fi'lin shine abin da aka jingina da tabi'in ko wani wanda a bayan tabi'in ma'ana tabi'u tabi'in da kawai aka kaita maqtu' din kawai aka kaita tabi'i ba hadda tabi'u tabi'in ina fata an fahimci wannan asba'u tabi'in to wanda an abinda aka jingina da tabi'i ko wanda a bayan tabi'i min qauli nazance aw fi'lin ko na aiki ko na aiki to nan ne ta ba shi auta kare ba ne ta ba shi auta kare ba na mala sunanka mala da kare na saboda ba saboda ba a yi mai wahayi don ya ga abu ya yi shi yana yi da ilimi a kai yana yi da sani ba da kawo kunshi ne ba saboda ka yi shi ina ba da fahimta shi ta ba na wasu an ba ta ta kare ba yana yi da ilimi a kai to zo abin da an karu ya ce ta ji ya yi ya ce to wannan ana kira ne maqtu al-qawli abin da an karu ya ce ya aikata ana kira ne maqtu al fi'li kamar qaulin hasan al-basri wajen sallah ba ya dan bid'a ake salli wa alayhi bid'a ake sallah ba ya gare shi amma bid'a san tana tare gare shi to kun ga wannan maqtu al qawli ko kuma a roƙe wani tabi'i ya ga ibada kai yaka sallah kai kamar yadda masruka yaka yawa ibada yaka yawa tahajjud da makamanta irin haka to wannan duk ana nuni maqtu al al-fi'li maqtu' al-fi'li ina fata an fahimci wannan to a takaice kenan saboda dan lokaci ya kawo biki to abin da dai ka son in yi dan kara bayani a takaice shine inda ka in kana son ka nemi hadis maqtu' ko wadanne ne tafakkai ta samu su mafi yawa a hisa mu cikin musannaf Abubakar bin Abi Shayba da musannaf Abdurrazzaq da littattafan Ibn Abi Dunya da ke tafan sa da dama yana yawan kawo a kawalin tabi'i sannan kuma kamar irin tafsir al-Tabari da tafsir Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi to nan suke suke da maganganun tabi'ai da kuma ayyukan tabi'ai waɗannan duk abin da aka jingina da tabi'i ko bayan tabi'i kamar irin su Imam Shafi'i ko Imam Malik an kace qala Malik qala Shafi'i qala Abu Hanifa saboda su asba at-tabi'in to saboda haka duk wannan ana kira ne al-maqtu' duk ana kira ne al-maqtu' ina fata an fahimci wannan to sai abu na karshe shine game da hadithin maqtu' ba hujja bane hadithin maqtu' ba hujja bane don tabi'i ya ce abu ne zama hujja sai idan abin da yace ai daidai da sai Allah da sunna dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma da saba ma abinda Allah yake ba da abinda manzo Allah yake to in wani ya ga dama yana aiki da shi amma ba a cewa hujja ne dole kuwa sai ya ji wannan ina fatan kai kenan. sannan abu na karshe akwai dalilin masa'in bayanan cikin hadisin marfu shine ba duk hadisin marfu a ingantacce ba ina ba dan bayanta ba duk don hadisi ya zama marfu ba shi aka ce yakan nufi ya inganta ba dole hadisin marfu ka dauki sharuɗa ka gitta masa waɗannan guda biyar in ya cika su sannan ce haza hadisin marfu sahih misali ana ba da misali hadisin buhari kun ga marfu ne ingantacce sannan hadisin tirmidhi alkayyiki man dana nafsa ko shi marfu ne an jibina kira manzo Allah amma da yin na ko inganta ba ina fata an gane saboda haka muna iya cewa da ka'ida kullu sahihun hadith sahih marfu wa laysa kullu marfu sahih ina fata fahimta kullu sahih huwa marfu wa laysa kullu marfu sahih to za mu tsaya nan insha Allah ta'ala lokaci ya riga yayi sai da kun to gabanin tambayoyi malam Faruku yana son yayi wasu ta'alika masu muhimmanci bisa wannan karatun da mun kai
Allah ya saka malam da alkhairi kuma san wa da Allah su hakuri ban so yin magana ba illa dai kawai saboda yanayi na farko dai abin da muke so in ce cikin karatu kamar muka ji mala Allah ya saka masa alkhairi yayi magana akan matsala ta sallah dari kamar zane ko riga tsaya misali ko da cin gila kike sai abin da yake sai bayyana ma dalibai shine hadisi yakan zo ya inganta sahihi ne amma garan benta ke sai da kuka ji mala yana tarihin ma garan benta yana yi wa ka karanta hadisi ga abin da inganta cikin sahih bukhari fa hadisi sahihi amma al-qa'ida shine al-ada muhakkama al-ada muhakkama wannan al-ada qa'ida ce mutabara wajen malamai shi yasa daga cikin usul na malikiya akwai abin da aka gina mazhaban malikiya akai cewa al-ada ba ka fitowa tsaye da mutane tunda ka karanta hadisi ga dabi'ar mu ƴan Najeriya muna da irin wannan ko sai ka ce kawai bari ran nan tabbaka zai sun tabbata zai fito daga shi kai shek ko abin da fije gaban ka da komai ka zo kai ne limam ba hula ba komai sai abin da Allahu akbar ya ga babu tini to akwai bukata a duba sai hadisi ya inganta daga manzon sallam amma ingancin da aka tabbata amma malam bayana ne cewa shikenan ka tashi zuwa duk inda ka samu dole sunna sai ka tabbata ta to hadisi ya ba shi malaki ne ko kai kake ne abin da ake ta wannan nan babu da ba an gane ko da za ka kama ai haka din ya halatta to amma ko ina ne za ka so kai wa shi ne abin da